إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولف لتات بلوغ المرام ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى يا فار لتات سا دا كتاب الطهارة باب المياه واتو لتات تركيكم بابي دكي بياني أكن حكمتين روا مالما سنة suna fara gabatar da babi akan matsala da ta shafi tsarki wannan ita ce al'adansu tun zamanin farko saboda muhimmancin da tsarki yake da shi ga musulmi alal misali Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cikin majmu'u fatawa mujallad na biyar shafi na 21 ya ce innal ulama yabda'una kutubahum bis salati allati hiya a'zamul ibadat malamai suna fara littafansu da bayani akan hukuncin sallah inda zaka duba dukkan littafai na malaman sunna magabata zaka samu akasari suna farawa ne da babukan da suka shafi sallah meye dalili saboda ita sallah ita ce mafi girma daga nau'in ibada da dan adam zai yi da jikinsa wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar mana cewa Sallah ita ce abu na farko wanda Allah zai duba cikin ayyukan bawa a ranar tashin kiyama. Wanda in sallan nan ba ta yi kyau ba, to sauran ayyukan nasa fa haka nan suke. Don haka yasa sallah take da muhimmanci kwarai. A wannan dalili, malamai suke fara littafansu da bayani akan matsaloli da suka shafi sallah. Inda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Thumma aktharuhum yabda'u masailaha bi tahara. Akasarin malaman sunna magabata in za su fara rubuta littafi sukan fara gabatar da babin da ya shafi tsarki domin ita sallah li'annaha miftahu salati idan sallah tana da muhimmanci to tsarki kuma shine mabudinta idan babu tsarki babu sallah wa minhum man yabda'u bil mawaqiti allati tajibu biha salatu Sheikhul Islam yace cikin malamai akwai wanda yake fara littafinsa da babukan da suka shafi lokutan sallah saboda sallah ta ta'allaka ne da lokaci wanda duk yayi sallah kafin lokacin ta shiga yayi aikin banza saboda muhimmanci game da matsala na lokaci wannan yasa aka samu malamai waɗanda suka fara littafansu da bayani akan lokutan sallah Sheikhul Islam yace kama fa'ala al-Imam Malik fil Muwatta kamar yanda al-Imam Malik ya fara littafin sa in ka duba Muwatta littafin Muwatta na al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala zaka ga al-Imam Malik ya fara littafin sa ne da bayani akan hukuncin lokutan sallah wannan dalili yasa Ibn Hajar al-Asqalani ya fara littafin Bulughul Maram da Kitabut Tahara yana koyi da malamai magabatansa Allah ya ji kansu Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala fi sharhihi ala bulughil maram cikin malamai na wannan zamani fitattu akwai marigayi Abdul Aziz bin Baz yayi mablughul marami sharha yana cewa kana munasib lil muallif huna an yadhkura al ahadith allati tadullu ala annahu la budda min al taharati lis salat babu shakka ibnu hajar ya kyauta wajen fara littafin sa da kitabu tahara bin baz yace amma mafi dacewa shine a ce ibnu hajar ya fara gabatar da wasu hadisai kafin ya kawo hadisin nan ko kuma cikin babukan da ya kawo na farkon littafin inda yake magana akan matsalan tsarki ya kamata a ce ya kawo wasu hadisai amma abin mamaki bai sanya su ba yace kamar misali akwai hadisin Abdullah ibn Umar wanda al-Imam Muslim ya ruwaito la tuqbalu salatun bighairi tahurin annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ba a karban wata sallah in babu tsarki sannan akwai wani hadisi wanda sayyiduna Ali ya ruwaito yana cikin littafin ashabu sunan al-arba'a sunan Abi Dawud sunan Tirmidhi sunan Nasa'i wa sunan Ibn Majah hadisin yana cikin al-Musnad annabi sallallahu alaihi wa sallam yace miftahu salati at-tahur mabudin sallah ita ce wato matsala ta tsarki tsarki wato shine mabudin sallah inji annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisan suna nan da dama Ibn Hajar bai kawo su a wannan babi na kitabu tahara ba wannan dalili yasa bin baz yake cewa kamata yayi a ce su ma an shigar da su saboda suna da muhimmanci kasancewar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba a karban wata sallah sai da tsarki wannan hadisi ko ya kamata a ce yana cikin kitabu tahara Allah madaukaki ya musu rahama mu je hadisi na farko Ibn Hajar al-Asqalani ya kawo hadisi yace an Abi Hurairata radiyallahu anhu an karbo hadisi daga Abu Huraira Allah madaukaki ya kara masa yarda Abu Huraira yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fil bahri manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi magana akan ruwan teku yayi wata magana wadda ta shahi ruwan teku yana cewa huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu shi ruwan teku wato ruwansa mai tsarkakewa ne kada ka fassara shi da ruwansa mai tsarki ne akwai dalili bayaninsa yana tafe nan gaba insha Allah manzon Allah yace huwa tahuru ma'uhu ruwan teku ruwansa mai tsarkakewa ne al-hillu maitatuhu mushan da ke cikinsa halal ne a ci inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akhrajahu al-arba'a malamai hudu suka fitar da wannan hadisi in kuntuna istilahin malamin ya riga ya gabatar da bayani tun a cikin muqaddima idan yace malamai hudu suka fitar da hadisi ka gane abin da yake nufi ashabu sunan wa ibn abi shayba haka nan ibn abi shayba ya ruwaito hadisin wa lafzu lahu kuma lafazin da ya kawo a hadisin nan lafazi ne na riwayar ibn abi shayba rahimahullahu ta'ala wa sahhahahu ibn khuzaima wa tirmidhi ibn khuzaima da kuma al-imam tirmidhi sun inganta wannan hadisin hadisin yana cikin riwaya ta al-imam abu dawud hadisi na 83 yana cikin sunan nasa'i yana cikin sunan tirmidhi hadisi na 69 da sunan ibn majah hadisi na 386 kamar yadda ya faɗa da littafin ibn abi shayba al-musannaf da ibn khuzaima hadisi na 111 wa akhrajahu al-imam malik fil muwatta al-imam malik ya kawo hadisin cikin littafin muwatta ka duba kitabu tahara wa shafi'i haka nan al-imam shafi'i ya kawo hadisin wal imam ahmad fi musnadihi al-imam ahmad ya ruwaito hadisin cikin littafin sa al-musnad wannan hadisin babu shakka hadisi ne wanda ya inganta malamai 36 masana ilimin hadisi magabata suka ce hadisin ingantacce ne daga cikin su akwai amirul mu'minin tasashin ilimin hadisi al-Imam al-Bukhari. Al-Imam al-Bukhari yace hadisin ya inganta. Al-Imam al-Tirmidhi yace hadisin ya inganta. Ibn Abdul Barr ka duba al-Istidkar shi ma yace hadisin ya inganta. Ibn al-Munzir da Ibn Munda, Ibn Khuzaima, al-Imam al-Tahawi, al-Imam al-Baihaqi, al-Imam al-Darqutni, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ابن دقيق الإيد ابن حزم الأندلسي الإمام النووي ده ابن السكن هكنا ابن حجر الأسقلاني كين التلخيص الحذير مجلد نفر كوشاتي نقوما ده كما الإمام الشوكاني كين نيل الأوطار مجلد نفر كوشاتي نشرين دتوكس ده محمد ناصر الدين الألباني كدوب إرواء الغليل مجلد نفر كوشاتي نأربعين دبيزوة أربعين دأوكس har ma wani malami yana cewa baki daya malaman hadisi tun daga na farko har zuwa na karshe sun ce hadisin nan ya tabbata ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kuma hadisin ba wai riwaya ce kadai ta Abu Huraira ba, sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da dama sun rawaito hadisin. Daga cikinsu akwai Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu, hadisin sa yana cikin al-Musnad da kuma Sunan Ibn Majah. Ibn Khuzaima yace hadisin ya inganta da Ibn Hibban. Abin mamaki riwaya ta Jabir bin Abdullah ta fi inganci ma akan riwaya ta Abu Huraira. Amma duk da cewa Ibn Hajar al-Asqalani malamin hadisi ne, ya fifita riwaya ta Abu Huraira akan riwaya ta Jabir bin Abdullah al-Ansari. Saboda malaman hadisi kowa da irin sharuɗin da yake gindayawa wajen karɓan hadisi da kuma inganta shi. Akwai Sayyiduna Abu Bakar radiyallahu anhu, ya ruwaito hadisin nan daga manzon Allah. Riwayarsa tana cikin littafin al-Imam ad-Darqutni da kuma Sahihu Ibn Hibban. Akwai Abdullah ibn Amr, riwayarsa tana cikin littafin al-Imam ad-Darqutni da al-Imam al-Hakim. Akwai Abdullah ibn Abbas, shi ma al-Imam ad-Darqutni ya ruwaito hadisinsa da kuma al-Imam al-Hakim. Sannan akwai wani sahabin annabi Muhammad wanda ake kiransa al-Fiqh radiyallahu anhu, hadisinsa yana cikin Sunan Ibn Majah hadisi na 387. Akwai Anas bin Malik sahabin manzon Allah, shi ma ya ruwaito hadisin nan, hadisinsa yana cikin littafin Abdul Razzaq da kuma littafin al-Imam ad-Darqutni. Akwai Abdullah ibn Umar, shi ma ad-Darqutni ya ruwaito hadisinsa da kuma Sayyiduna Ali ibn Abi Talib, hadisinsa yana cikin riwaya ta al-Imam al-Hakim. Wannan hadisi wanda Abu Huraira ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallam, Ibn Hajar ya kawo shi a takaice. Wannan hadisin yanda ka ji shi ba haka nan yake kawai ba, an datse maganan ne, magana tana da dan tsawo, musamman da za ka nemi littafin al-Imam Malik Muwatta hadisi na 41. Ibarar da al-Imam Malik ya kawo ita ce mafi gamfarwa. Ja'a rajulun ila rasulillah, Abu Huraira yace wani mutum ne yazo wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mutumin bakauye ne, yana cikin kabilar da ake kiranta Banu Mudlaj, wata kabila ce da ta shahara da sana'a na su kamun kifi. Suna shiga teku su je neman lu'u'u. Daga cikin su aka samu wani musulmi wanda ya taho ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam, sunansa Abdullah. Abu Huraira yace fa qala, sai yace ya rasulullah, inna narkabul bahara, mukan hau teku, mu kabilar mu mun shahara da hawa teku, wato mukan shiga cikin teku saboda neman lu'u'u da kuma kamun kifi. Wa nahmilu ma'ana alqalila min alma'i, muna daukar ruwa kadan tare da mu lokacin da zamu tafi, saboda ruwan teku yana da zarfi ba yi da dadin sha. Don haka wanda zai tafi zai shiga teku, tilas ne ya dauki ruwa daga wato daga kan tudu. Fa in tawadda'na minhu aqishna, idan muka ce za mu yi alwala da wannan ruwan da muka dauka a matsayin guzuri ruwan sha, to fa in ya kare za mu samu matsala ta kishi. kuma gashi ruwan teku bai shawuwa afana tawabba'u bihi shin ya rasulullahi muna iya alwala da ruwan teku wato wannan mutumin abdullahi wanda ke tambaya ga manzon Allah a fahimtarsa duk ruwan da baka iya shan sa wannan ruwa kuma baka ibada da shi wannan dalili yasa yake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga mutumin addini yana cikin abubuwan da yasa a gabansa yana la'akari da sana'ar da yake yi kada fa a samu cikin wannan sana'a yana saba ma Allah tabaraka wa ta'ala yana tafiya cikin teku saboda neman lu'ulu'u to kuma lokacin ibada yakan same shi shin daidai ne ya ɗebi ruwan tekun nan yayi alwala da shi faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah yace huwa tahuru ma'uhu shi teku ruwansa mai tsarkakewa ne alhillu maitatuhu mushen cikinsa kuma halal ne a ci wannan hadisi yana kunshe da fa'idoji masu yawa wallahi fa'ida ta farko hadisin yana karantar da mu yanda ake amsa tambaya yana karantar da mu wani ladabi daga cikin laduba na amsa tambaya ilimi na tambaya da kuma bada amsa wani ilimi ne wanda aka same shi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam malamai suna cewa innal mufti yufti bina'an 'ala al-quyud allati fi su'al walidha fa inna min al-qawa'id al-fiqhiyya allati yadhkuruha al-fuqaha al-mufti asirul mustafti malamai suna da wata ka'ida da suke cewa mai bada amsar tambaya fursunan mai masa tambaya ne inji malamai wanda duk zai bada amsa ga wata tambaya to fa yana matsayin fursuna ga wanda ke masa tambaya abin nufi wanda ya maka tambaya wato ya gabatar da wasu ka'idoji ne gare ka wanda tilasta ka yi la'akari da su kafin ka bashi amsa rashin la'akari da waɗannan ka'idojin waɗanda suke tattare da tambayan shi ke sa mutum ya bada amsa na kuskure amma in mutum ya yi la'akari da gaban tambaya da kuma bayan tambaya sai ya bada amsa to wannan amsar tasa tana dacewa da gaskiya annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukaki ya turo shi don ya isar da sako ga mutane don haka Allah madaukaki ya bashi ilimi na musamman yanda ake magana da mutane kuma ya bashi ilimi na musamman yanda ake amsa tambayar mutane wanda duk baya la'akari da irin amsar da manzon Allah yake bawa mutane wannan mutumi ba zai samu ilimi na amsa tambayoyi ba annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan mutumin kaji tambayar da ya maka ya rasulullah inna narkabul bahra muna hawa teku wa nahmilu ma'ana alqalil min alma'i muna daukan ruwa dan kadan fa in tawadda'na minhu atishna idan mun yi alwala da wannan ruwan sai kishi ya same mu afa natawadda'u bihi shin za mu yi alwala da ruwan teku sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu abinda zaka lura da shi anan shine me yasa manzon Allah bai ce masa na'am ba ya rasulullah muna iya alwala da ruwan teku kaga takaitacciyar amsa da manzon Allah zai bashi shine yace kwarai me yasa manzon Allah bai fadi haka ba sai ya dace tambayar sa sai ya dauko magana daga farkonta huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu wato abin nufi da dai a ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bashi amsa da na'am wannan amsar da manzon Allah ya bada da ta takaitu ga wanda ya samu kansa a irin yanayin da mai tambaya ya samu kanshi amma annabi sai ya ki bada amsa da na'am sai ya dauko maganar daga farko huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu don haka ba shi wannan mutumin ba duk wanda ma ya shiga teku ba wai wanda ya samu kansa cikin hali irin wanda mai tambaya ya samu kansa ba wanda duk yake cikin teku halal ne yayi alwala da ruwan teku sawa'un rakibtum wa ma'akumul qalilu min alma aw alkathiru min alma aw lam tahmilu ma'an bil kulliya kun shiga ruwan kun shiga teku kuna tare da ruwa mai yawa koko kadan ko ma ba ku da ruwan sawa'un kuntum tahtajuna ila albahri aw la tahtajuna ilayhi ايا كان ركب البحر واحتاج الى الوضوء فالبحر طهور ماؤه الهن ميتته دا دي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي مسا نعم والله اقائدا ما لمن فقه باك دا ايكون انفاني دا روان تيكو كي الولا سي حالن كي ياداتي دا حالن وانشا متمن دا يتن بايا اما سي النبي صلى الله عليه وسلم بيتي مسا نعم با لكن الجواب يحتمل ان يكون مكسورا الا الذي يصادون في البحر da an ce na'am to amsar ta tsaya ne ga wanda ya tafi kamun kifi a cikin teku wannan shine wanda yake da damar yayi alwala da ruwan teku wala yastamilu man yanzilu lin nuzha aw li safarin aw li amrin akhar wanda tafiya ta same shi yana cikin teku ba shi da ikon yayi alwala da ruwan teku wanda tafiyar shakatawa ko ya tafi dan ya gane makansa yanda yanayin teku yake wannan kenan da amsar bata shafe shi ba don haka wannan amsa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada ya zamanto wani ilimi na musamman al-imam an-nawawi yayi magana akan wannan hadisin yana cewa kun sa'aluhu an mas'alatin kalura sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya game da wata mas'ala فأجابهم عن مسألتين سي منظر الله يباس أمسى قدابي أمسى تنبيا دايا سي النبي صلى الله عليه وسلم يباد أمسى بيو يا رسول الله منا إيا الولاد روان تيكو سيتي هو الطهور ماؤه عيدا ياتي هكا أمسى تاسم سيتي الحل ميتته روان تيكو ميتارك كيواني موشن تيكو حلل نيأتي كاقا يباس أمسى بيو أكن تنبيا قدا فأجابهم عن سؤالهم وزيادة يباسوا أمسا كما يمسوا قائد قدوب سبل الصلاة شرح نبلوغ المرام لتاف الصنعاني رحمه الله تعالى حجب إينا فرقو شافي نترى باين ياكاو حديث النن سيطقو مغنر ابن العربي المالكي الله يدكنشي ابن العربي يلاكيوا وذلك من محاسن الفتوى أمسر دأ النبي صلى الله عليه وسلم يبادى tana cikin kyawawan hanyoyi na amsa tambaya ka dubi amsar da manzon Allah ya bada an masa tambaya guda sai yayi kari malamai suna kiran irin wannan amsar da cewa jawabul hakim amsar mai hikima sunan irin wannan amsa kenan amma ka tambaya daya ka bada amsa guda biyu malamai suna kiransa jawabul hakim أن يزيد المفتي في الجواب على سؤال السائل حتى يستفيد السائل متن يمك تنبيا وعند أمسد ذاك باشي قداتي أما سي كيما سكالي دنيك دأت سام فائدة كوكوا لا تتم الفائدة إلا بالزيادة في الجواب فائدة ربذات سامو بسي كيما سكالي شي ديكي تنبيا أبن ديكي هاري دبن كيدا أكي وتنبيا صبو دا إلمين دا كيكي دا شي ka san abin da yafi cancanta yayi tambaya a kansa to bayan ka bashi amsar tambayar sa sai ka dora mar da abin da yafi cancanta a ce yayi tambaya a kan shi kaga ya samu fa'ida bare kuma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzo ne na Allah Allah ya turo shi ne don ya isar da sako ga ƴan adam don haka abin da ke tare da shi shine muhimmancin karantar da mutane don haka da zaran kai tambaya sai yayi kokarin ya baka wani ilimi na daban kuma wanda ma ya dare tambayar da kai masa me kike fa'idar amsar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bashi yana cewa huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu shi teku ruwansa mai tsarkakewa ne mushen cikin sa kuma halal ne a ci me yasa ya masa ƙari da halal ne a ci mushen da ke cikin teku kai tunani mutumin nan ba kauye ne sana'arsa ita ce shiga teku ya dade a cikin tekun nan malaman tarihi suna cewa akan samu balarabe wanda kan samu kwana 15 a cikin teku babu abin da yake yi banda neman lu'u da kuma kamun kifi yakan samu kwanaki har 15 yana cikin teku saboda wannan sana'a tasu na neman lu'u dan shi lu'u ba a samun sa sai cikin teku فقد يجيب الرجل 15 يوما في البحر وينفذ زاده guzurinsa ya ƙare yana cikin tekun wa qad yabtaru ila akli samaki aw akli hitani albahari ya zamanto bashi da wani abinci sai dai kifin da ya kama shine zai ci ko kuwa dabbobin da suke cikin wannan ruwan walaysa indahu ayyu ma'lumatin hal maitatul bahari halalun aw haramun bashi da masaniya shin mushan da ake samu cikin teku halal ne a ciki ko kuwa haramu sannan gashi yana cikin wani yanayi wanda kayu in banda mushan da ke cikin tekun bashi da wani abin da zai iya ci wannan dalili yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara masa wata fa'ida muhimmiya tunda rayuwarku tana cikin teku anan kuke zuwa neman abin da za ku ci kasan akwai ayar alqur'ani Allah madaukaki yace hurrimat alaykumul maytatu waddamu walahmul khinzir a suratul ma'ida Allah ya haramta muku cin mushe kalma ta almaytatu kalma ta mushe balaraban kauye ya san abin da ake nufi inda duk kalma ta zo da aliful lamun wannan kalmar tana gamewa dan haka ta shahi dukkan wani mushe kaga kenan wannan balarabe akwai bukatar a karantar da shi ba kowane mushe ne aka haramta wa dan adam ya ci ba yana tambaya ne akan ruwan teku shin mutum yana iya alwala da shi shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bashi wani ilimi na musamman fa zadahum nushan lahum fa attahu ya ba su fatawar cewa ai ba ma ruwan teku ba mushen da ke cikin teku halal ne ku ci ita wannan mushkila ba wai larabawan kauye suke iya samunta ba ya taba aukuwa ga sahabban manzon Allah Jabir bin Abdullah ya bada labari yace wata rana ba asana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware wasu sahabbai ya tura su su tafi tsare wasu ayari na yan kasuwa Qurayshawa waɗanda ke fitowa kasar Sham kafin su tafi wa ammara alaina aba ubaida sai ya kira abu ubaida yana cikin manyan sahabban manzon Allah abu ubaida yana cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir da samun aljanna daga duniya babban sahabi ne lokacin da wannan ayari za su tafi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shugabantar da abu ubaida na talaqa iran li quraishin jabir yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mu ne saboda mu tsare wani ayari na Qurayshawa suna dawowa daga kasar Sham saboda akwai yaki tsakanin musulmai da su don haka mutanen Makka ba sa tafiya Sham sai sun ratsa ta Madina gashi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina yake don haka sai suka bar wannan hanya sai ya zamanto suna tafiya ta gefen teku za su bi gefen teku har su isa kasar Sham annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware waɗannan sahabbai ya ce ku je hanyar da suke bi na gefen teku ma ku daɗe lokacin nan da za su tafi wazawwadana jiraban min tamrin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo wani tulu na dabino ya bamu wata jaka na dabino ya bamu jaka guda lam yajid lana ghayrahu babu wani abincin da za a bawa mayakan nan su rike a matsayin guzurinsu sai wannan dabinon kadai saboda talaucin da ke tare da sahabbai a wannan lokaci fa kana abu ubaida yu'tina al-hafna jabir yace to muna tahiya idan mutun yace yana jin yunwa sai abu ubaida ya debo kamfata guda da dabino ya bashi fa na'kuluha muci falamma kada tamru an yanfada yau da gobe jakan dabinon ya kusa karewa daga wannan lokaci kana ya utsina tamratan tamratan sai yana ba mu dabino kwaya daddaya kai gana ka wancan gana shi kala sai tabi'i yake tambayan jabir yace masa kaifa kuntum tasna'una biha kafin ka ci gaba gafarta malan dabino guda yaya kuke yi da shi a baka dabino guda a matsayin abinci ya zaka yi ka dogara da wannan dabinon kala sai yace na musu haka ma ya musu sabiyu tsotson dabinon muke yadda ka san jinjiri yake tsotson nonon uwarsa haka muke sanya dabinon a bakin mu mutsotsa ثم نشرب عليها من الماء سيمو ديغروا مشاء فتكسينا يوما الى الليل كما cikin ikon Allah wannan dabinan guda dayan da muka dan tsotsa muka dora ruwa akai ya ishe mu tsawon yini Allah madaukaki sai ya wadatar da mu da shi wannan mu'jiza ce ta manzon Allah yau da gobe dabinan ma sai ya kare babu abinci wa kunna nadribu bi isyin al-khabata sai mu dauki sandunan mu doki wato reshen ike idan ganyen ya zubo sai mu tattara ganyen summa nabulluhu bil ma mu jika shi da ruwa idan ya jika wato fanaakuluhu sai mu dinga cin wannan ganye shine abincin mu wan talaqna muna dai tahiya saboda bin umurnin annabi Muhammad ala sahilil bahari muna tahiya a gefan teku farufi alana ala sahilil bahari cikin ikon Allah sai Allah ya nuna mana a gefan teku ga wata halitta nan katuwa ka hay'atul kasibi dhaham daga nesa yanda ka san tudu na yashi haka muke hangen halitta wata halitta ce kaman kifi ga ta nan da girman gaske fa atainahu muna tahowa menene gaban mu har dai muka iso ga wannan halittan fa idha hiya dabbatun muka taras da wata dabba ce tudu al'ambara ana kiranta al'ambar da larabci da turanci ita ce ake kira whale dabban da tafi girma a duniya wanda take rayuwa a ruwa wannan dabba Allah madaukaki ya turo masahabban annabi Muhammad dabban ta mutu sai ga ta nan a gefan teku himi inji Jabir yace yanda ka san tarin yashi daga nesa domin Allah madaukaki yana da halittu da dama kamar yadda ya faɗa cikin alqur'ani wal khayla wal bidala wal hamira litarkabuha wazinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah yana halittar abinda ku ɗan adam ma ba ku san shi ba ko satin da ya wuce wallahi sai da na karanta turawa sun gano wasu nau'ukan halitta wanda ba su taba sanin akwai su a duniya ba satin nan da ya wuce wallahi Allah yace ya halicci abinda ku ba ku san shi ba wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah yana halittar abinda ku ba ku sani ya ku ɗan adam Abu Ubaida sun iso gaban wannan kifi sai yace mai tatun wannan dibi kifi dai gashi nan mushe ne don haka babu halin mu ci to sahabbai suna sauraron shi saboda shine shugaba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu umarni wajibi ne su yi biyayya ga shugaba ma lam ya'mur bi ma'siyati Allah thumma qala Abu Ubaida yana ta tunani ga yunwa ta ishe su can sai yace bal nahnu rusulu rasulillah mu ɗan sako ne na manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya aike mu wa fi sabilillah tafiyar da muke yi muna tafiya ne cikin hanyar Allah wa qad turirtum gashi kuma kun shiga hali na larura shi ku Allah ya faɗa a suratul maida faman yubtura fi maqmasatin ghayra mutajanifin li ismin fa inna Allaha ghafurur rahim tunda Allah ya ce wanda larura ta same shi babu laifi ya ci mushe to tafiyar da muke yi ba tafiya ce ta sakon Allah ba tafiya ce a hanyar Allah hasali ma manzon Allah ne ya aike mu sai gashi mun shiga larura ga kuma mushe a gaban mu don haka mun dace da waccan aya ta alqur'ani sai yace fakulu ku kama cin wannan kifi Jabir yace fa aqamna alaihi shaharan wata guda muka samu bamu da abinci sai naman wannan kifin wata riwayar aka ce rabin wata wata riwayar aka ce sun samu kwanaki 10 riwayoyi kashi uku ya danganta ga waɗanda suka ruwaito hadisin wa nahnu 300 muna mu 300 matafiyan adadinmu mun kai mutum 300 bamu da abinci banda wannan kifin hatta samin na sai da muka yi kiba kala yace wala kadara aituna nagtarifu min waqbi ainihi yace wallahi kagan mu muna kamfata a ramin idon kifin kadai kufratul aini fi abmi wajhi ramin idon wannan kifin bil qilalid duhna muna dauko tuluna muna kamfatan mai muna zubawa a ciki ramin idon kifin saboda girman sa wa naqta'u minhu al-fidar ka thauri, muna yanka nama sa yadda kasan mahauci yake yanka nama sala sala, haka muke yanka sala guda wanda ya kai girman bijimi, sala guda na naman wannan kifin ya kai girman bijimi, aw ka qadir thauri, haka muke yanka nama muna tarawa. Hadithin yana sahihul Bukhari da kuma sahihul Muslim, muttafaqun alayhi. Falakad akhadha minna Abu Ubaida 13 rajulan, saboda su gane su kwatanta girman kifin, Abu Ubaida yace mutum 13 su zo, aka samu mutane 13, fa aqadahum fi waqbi aynihi, baki ɗayan su suka shiga ramin idan kifin duk suka zauna, kuma ya dauke su. Wa akhadha bila'an min abla'ihi, ya dauki kashi guda na hakarkarin kifin ya kafa, fa aqamaha thumma rahala a'zama ba'irin, ma'ana ya dauko raƙumin da yafi girma ya hau ya wuce ta kasan sa, fa marra min tahtiha, kashin hakarkari guda na kifin Abu Ubaida ya kafa, sannan ya hau raƙumin da yafi girma ya ratsa ta kasan wannan hakarkarin. Wannan ke gwada maka suran girman kifin da suka samu. Wa tazawwadna min lahmihi, muka dinga cin nama, suna nan dai yadda manzon Allah ya ce su dinga jiran ayari, to kuma ga abinci Allah madaukaki ya ba su. Allahu akbar. Man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu, da zamu dawo sai muka rike maguzuri wa shaqa'ika, yace har kini shi muka yi, su yanki naman su sanya ya bushe, suka tanada da za su taho kowa yayi kayan naman nan a kansa. Falamma qadimna al-Madina, muna isowa Madina, ataina Rasulullah, ba mu tsaya ko ina ba sai wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallam, saboda sun yi abu guda wanda ba su san ka'idarsa ba. Na'am, sun yi aiki da tawili, fahimta ta Abu Ubaida, tunda suna cikin larura na yunwa, ga mushe kuma ga ayar Al-Qur'ani, famani dutur fi makhmasatin ghayra mutajanifin li'ithmin fa inna Allaha ghafurur rahim, amma daukan guzuri a taho da shi gida fa, ya kamata mu isa ga manzon Allah. Fa zakarna zalika lahu, muka bawa Annabi sallallahu alaihi wa sallam labari, kaji kaji ya Rasulullah, fa qala, sai Annabi yace, huwa rizqun akhrajahu Allahu lakum, wani arziki ne Allah madaukaki ya fitar muku saboda aikin da kuka je yi masa. Bayan manzon Allah ya fada, sai yace, fa hal ma'akum min lahmihi shay'un, ko dai kuna da dan saura, fa tut'imuna, mu ma ku ciyar da mu, yace, fa arsalna ila rasulillah, bayan mun isa gida kowa ya kunce kayansa, sai muka aika wa manzon Allah minhu, fa akalahu, kuma yace. Wannan riwaya ce ta al-Imam Muslim, hadisi na 1935, yana sahihul Bukhari, hadisi na 4361, da Mishkatul Masabih mujallad na 436, haka nan Zadul Ma'ad. Ibnul Qayyim ya kawo kissan ciki mujallad na 3 shafi na 343. Ibn Hajar cikin Fathul Bari yana sharhin wannan hadisin, yace, inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam akala minhu, annabi ya ci wannan naman kifin, wa bi hadha tatimmu dalala, daga nan ne aka samu hujja cikakkiya cewa ana iya cin mushen kifi, saboda shi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ci, bi hadha tatimmu dalala, wa illa da dai a ce manzon Allah bai ci ba, fa majarradu aqli sahaba minhu wa hum fi halati almaja'a qad yuqalu innahu lil iftirar, kawai dan sahabbai sun ci a halin tafiya za a ce hukuncin larura, ba wai hukuncin mushen kifi halal ne ba, sun ci ne a matsayin larura, amma gashi sun kawo tsaraba, sun kawo shi ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah ya ci, kaga wannan shi ya yanke gardamar cewa abin nan da suka yi shin sun yi shi ne a halin larura ko kuwa sun yi shi ne a hukuncin halal. Abinda muke la'akari da shi game da wannan kissa, Abu Ubaida ya yi amfani da aya ta suratul Ma'ida, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir, haramun ne ku ci mushe, kaga ya fahimtar kalmar mushe, fahimtar da ya mata fahimta ce wadda ta game dukkan wata dabba, shin dabban nan tana kan tudu ne, ko kuwa dabban tana rayuwa a cikin teku. Fahimtarsa ita ce tunda sun samu kifi matacce, wannan mataccen kifin yana ƙarƙashin almaita, shi ma mushe ne. Don haka ya yi amfani da hukuncin larura ne ya ci wannan mushen, ba wai a matsayin ya tabbatar da cewa halal ne a ci mushen kifi ba. Kaga kenan an samu sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya jahilci hukuncin mushen kifi, ya yi amfani da wato hukuncin larura a maimakon hukuncin cin mushen kifi din kai tsaye halal ne bai sani ba, ya yi amfani da fahimtarsa akan cewa yana cikin larura. To bare kuma Balarabin da ke zama a ƙauye, kaga kenan ya fi jahilci akan hukuncin cin mushen kifi fiye ma da sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya ƙara masa fa'ida lokacin da Balarabin ya yi tambaya, muna iya alwala da ruwan teku? Sai manzon Allah ya ce huwal tahuru ma'uhu alhillu maitatuhu. Kaga ya ƙara masa wata fa'ida, shi ruwan teku dabban da ke zama cikinsa halal ne a ci, sannan ruwan da ke cikin teku halal ne, yana da bi ma'ana halal ne a tsarkake da shi, sannan kuma mushen da aka samu a cikinsa halal ne a ci. Wannan shi ake cewa malamai suke kira jawabul hakim, wato amsa ta malami mai hikima. Za a maka tambaya guda sai ka ba da amsa fiye da yadda aka maka tambaya. Ka ɗauki misali da wata kissa wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada, qisatur rajul alladhi qatala 99 nafsan, labarin wani mutum wanda ya kashe mutane 101. Zahaba yabhasu an rahibin yuftihi, yana neman malamin da zai bashi fatawa shin ko Allah zai iya gafarta masa. Fadulla ala rahibin fa'ata ilayhi faqala halli min tauba, aka nuna masa wani mutum wanda an shaide shi da yawan ibada. To malam kaji na kashe mutane 101, ko ina da damar in tuba? Sai ya ce la. Kaga ya bada amsar guda, babu hikima ko? Me ya faru? Faqata lahu wa atamma bihi al-mi'a, sai ya cika 100 da malam. Ashe tambaya da za a dora mata hikima. Fasa'ala an a'alami ahlil ardi, a duniya waye fi ilimi? Fadulluhu ala rahibin alimi, aka nuna masa wani mutum mai ibada kuma masani. Inni qataltu mi'ata nafsin, na kashe rai 100, ali taubatin ko shin ina da damar tuba? Sai ya ce masa na'am, eh. Bai tsaya haka ba, sai ya ce wa man yahjubu anka baba tauba, wa zai tsare maka kofar tuba? Kaga wannan amsa ta hikima ce. Don haka amsar na'am ba amsa ce ta hikima ba, ƙara wani abu a kai wanda shi ake cewa jawabul hakim, amsa ta mutum mai hikima. Ya ce masa ka tafi ƙasa kaza da kaza, wannan mutumin ya dace yana cikin waɗanda Allah maɗaukaki ya musu gafara. Akwai misali hadisin Abdullahi bin Abbas, ya ba da labarin wata mata, yana cikin Sahihu Muslim da kuma littafin Al-Muwatta. Anna imra'atan rafa'at ila an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam sabiyan, wata mata ta daga danta ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat tace ali hadha hajjun, ya rasulullah, wannan yaron nawa daidai ne yayi aikin haji? Qala sai annabi yake na'am walaki ajrun, kwarai kuma kina da lada. Kaga sai ya ƙara mata akan an tambayar da tai, ya ƙara mata wata fa'ida, yace kwarai in yaron yayi aikin haji, hajin ya inganta, walaki ajrun, ladan yana gare ki. Fa jawabu su'al tamma bi qawlihi na'am, lokacin da manzon Allah yace mata kwarai, ya gama ba ta amsa. Amma da yace mata walaki ajrun, kina da lada, kaga sai ya ƙara mata wata fa'ida ta musamman, wanda shi ake cewa jawabul hakim. An yazid al-mufti fi jawabihi ala su'al sa'il ziyadatan la tatimmu al-fa'ida min al-jawabi illa biha, lokacin da aka ma tambaya sai ka ƙara wata fa'ida wanda inda baka bada wannan fa'idan ba, amsar da ka bada ba za ta yi tasiri ga mutumin da ya ma tambaya ba. Haka nan misali, akwai wani hadisi wanda al-Imam Abu Dawud ya ruwaito, yana cikin Sahihu Sunan Abi Dawud, hadisi na 497. Wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Nan gaba akwai tamanin al'ummar duniya za su yi muku taren dangi, inda duk kaga ana kashe wani in ka bincika za ka samu musulmi ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana tamanin nan gaba za a kai ga wannan zamani, inda duk ka duba sassan duniya babu wanda ake kashewa banda musulmi. Hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Faƙala ƙa'ilun, wani sai yawa annabi sallallahu alaihi wasallama tambaya a lokacin, wa min qillatin nahnu yawma idhin, saboda ba mu da yawa ne shine zai sa a dinga mana kisan gilla haka a duniya a wannan zamani? Kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bal antum yawma idhin kasirun, a wannan lokaci kuna da yawa. Ina ce ya gama bashi amsa amma bai tsaya ba. Ba sanin amsar ne muhimmi ba, dalilin da ya jawo ake wa musulmi kisan gilla shine muhimmi. Sai manzon Allah ya masa ƙari ya ce walakinnakum gufa'un, sai dai yawanku na banza ne kamar kumfan teku ne, ka gufa'i sai kamar tarkacen rafi. In aka ce gufa abinda ruwa yake ɗaukowa, abinda kogi yake ɗaukowa lokacin da ruwa ya ambaliya, abinda ke kansa shine Balarabe yake ce masa gufa. Manzon Allah ya ce musulmai suna da yawa a wannan lokaci, amma yawansu na banza ne kamar kumfa ne na teku ko kamar tarkacen rafi. Wala yanza annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum, kuma Allah zai kwace kwarjinin da kuke da shi wajen kafirai, Allah zai cire daga zukatansu, ya zamanto musulmi ba shi da kwarjini ar ne bai ganinsa da kima, in ji annabi Muhammad. Bil haƙiƙa wannan mu'ujiza ce mai girma wanda ko gashi muna ganinta a wannan zamani. A wancan zamani ba ma da daɗewa ba kafiri tsoron musulmi yake, amma a wannan zamani wallahi kafiri bai ganin musulmi da wata kima. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yaqzifanna Allahu fi qulubikumul wahna, kuma Allah zai jefa rauni a cikin zukatanku. Wani yayi tambaya, ya rasulullah wamal wahan, me ake nufi da wannan rauni? Kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hubbud dunya wa karahiyatul maut, saboda kuna son duniya kuma ba ku son mutuwa. Wannan shine dalilin da zai sa a dinga muku kisan gilla. Allah shi samu gani. Ta'ammal akhi muslim hadha at-tashbih lil muslimina bil gufa min rasulillah, duba yadda manzon Allah ya kwatanta yanda rayuwar musulmi za ta kasance a ƙarshen zamani. Annabi ya kwatanta da tarkacen rafi, wa huwa martafa ala wajhi al-ardi wa hamalahu as-sayl min al-wafq wal-jiyati wal-a'wad, lokacin da rafi yake ambaliya, idan ruwa ya kawo cikin rafi ka duba da kyau zaka ga daga musa itatuwa tsummo kara sune a ciki, ko mimma la yanfa'u an-nasu wa la yaqumu bihi shay'u, abinda ba shi da amfani shine ruwa yake tarkatowa. Sannan ka ɗauki wannan ka yi la'akari da yadda manzon Allah ya misalta rayuwar musulmi da shi, la yaqwi 'ala al-musadama, komai yawan abin da kogi ya ɗauko lokacin da ruwa yake ambaliya, komai yawansa ba zai iya hana tafiyar ruwan ba, ko zai iya? To abinda manzon Allah yake nufi kenan, duk yawan musulmi bai iya hana kafirai tafi da al'amuransu. Wala khiyara lahu fi at-tariq alladhi yaslukuhu ma'a as-sayl, sannan yanda kasantar kacen da ruwa ya dauko bai da zabi sai inda rafin ya tafi da shi. To haka rayuwar musulmi za ta zama, musulmi bashi da zabi sai inda kafiri ya tsara masa. Ka duba wannan kwatance da manzon Allah yi, wanda bai bukatan bayani ga musulmi, da zaran ya ji wannan misali ya fahimci abinda manzon Allah yake nufi, sai ya dace da abinda Allah ke faɗa cikin suratu tauba, iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'an wa baqat alaykum al-ardu bima rahabat, yawanku gashi nan kuna da yawa amma bai wadatar da ku komai ba, duniyar duk da fadinta sai ta yi muku kunci ya zamanto duniya ta matse wa musulmi dan Allah ka kwatanta rayuwar musulmi a wannan zamani wannan shi ake cewa jawabul hakim manzon Allah ya bada misalin yadda rayuwar musulmi za ta kasance a ƙarshen zamani wani ke tambaya me ake nufi da saboda rashin yawan musulmi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a suna da yawa da annabi ya tsaya haka da ba mu samu hikimar da ta sa manzon Allah ya faɗi wannan magana ba amma sai ya ƙara akan tambayar da wannan ya masa wannan ɗabi'a ce ta annabawan Allah idan Allah ya tashi tura annabi yana ba shi ilimi mai ƙarfin gaske hatta ilimin da zai amsa tambayar mutumin da ya masa tambaya zai ba shi amsa wadda za ta amfanar da shi wannan ɗabi'a ce ta annabawa ka duba misali da tarihin annabi Musa lokacin da ma Allah ya tashi ba shi wahayi na farko Allah ya masa tambaya wa ma tilka bi yaminika ya Musa me ke hannun damanka ya kai Musa Allah ya ma annabi Musa tambaya wannan fa shine haduwarsa na farko da Allah tabaraka wa ta'ala wannan ita ce ganawa na farko da Allah yake da shi sai yace hiya asaya sandana ce ai ya gama amsa ko da zai tsaya haka ya tsaya din sai yace atawakkau alaiha wa akhushu biha ala ganami wa li fiha ma'arib ukhra don haka dukkan annabawan Allah masu hikima ne lokacin da mala'ika jibril ya zo ga annabi Muhammad yake masa tambayoyi a sifa ta dan adam akhbirni anil ihsan ka bani labarin abinda ake ce ma al ihsan kyautatawa sai yace an ta'budallaha ka annaka tarahu ya gama amsa ko sai yake tsayawa fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka sai ya masa kari kuma in ka dubi alqur'ani haka tsarin maganar Allah tabaraka wa ta'ala yake faduba suratul baqara aya ta 215 yas'alunaka ma za yunfiquna suna maka tambaya me zamu bayar a matsayin sadaka sai Allah yake qul ma anfaqtum min khairin an gama bada amsa alkhairi duka in ka bada zaka samu lada kaga amsar ta kare amma Allah bai tsaya ba sai yace falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabn sabili sai aka kara musu fa'ida akan tambayar ma da suka yi sannan kuma in ka duba aya ta 189 yas'alunaka anil ahilla suna maka tambaya game da jinjirin wata sai Allah yake qul hiya mawaqitu linnasi jinjirin wata alama ce ta tsayi da lokuta ga mutane ai amsar ta kare ko amma sai aka yi maka kari wal hajj da kuma aikin haji kaga bayan an baka amsa an maka kari a kansa wannan abin da ake cema jawabul hakim uslubi ne min al muhsanatil ma'nawiyya min ilmil badi' ilimi ne mai zaman kansa ya shafi ilimin balaga ilimi na yin magana wanda malamai sun rubuta littafai musamman akai akwai ibnu kamal basha ya rubuta wata risala musamman akai akwai wani malami da ake ce mai dr muhammad bin ali asamil yana da littafi al uslubul hakim dirasa balagiyya tahliliyya don haka ilimi ne na balaga wanda aka ciro daga maganar Allah da kuma maganar annabawan Allah wanda wannan hadisi yana daga cikin alamomi da suke nuna maka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya masa guziri na ilimi mai karfin gaske wanda shine Ibn al-Qayyim yake magana cikin Madarij as-Salikin ka duba mujallal nabi shafi na 293 yana magana akan min babil judi babi na kirki annabawa suna da sifofi na kwarai annabin Allah mutum ne wanda Allah yana bashi halayya na kirki halayyar kirki suna cikin halayya wato na kwarai wanda ake son duk dan adam ya samu Ibn al-Qayyim yace aljudu bil ilmi wa badlihi kirki in ka samu na ilimi wa ya zamanto zaka bawa mutane baka rowa yana daga cikin mafi darajan halin kwarai wanda Allah ke ba mu dan adam tunda yake ilimi hali ne wato siffa ce da na kamala ga dan adam sai Allah ya bawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam
kyautar ilimi wato hali ne na kwarai sai ya zamanto annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa wannan halin wato in kana da ilimi to baka kai manzon Allah ba in kana da halin kirki na bada ilimi to wannan halin kirkin ma baka kai manzon Allah ba wanda shi annabi sallallahu alaihi wasallam in aka masa tambaya ya rasulullah shin za mu yi alwala da ruwan teku sai ya baka amsa ya maka ƙari ma akan abin da kake nema kaga kirkin nashi hatta wajen ilimi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai takaitu ba yace wa huwa min a'la maratibil judi yana daga cikin mafi daukakan daraja na kyauta wanda dan adam yake samu ya zamanto kana ba da kyautar ilimi idan kana ba da kyautar ilimi to kai cikakkiyar biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn al-qayyim yace wal judu bihi afdal min al-judu bil mal ka ba da kyautan ilimi ladan sa yafi ka ba da kyautan dukiya li'anna al-ilma ashraf min al-mal saboda ilimi yafi dukiya daraja wan nasu fil judu bihi ala maratibi mutafawita mutane ta wajen ilimi martabobin su daban-daban ne wal judu bihi afdal min al-judu bil mal وقد اكتبت حكمة الله وتقديره النافر ألا ينفع به بخيلا أبدا ابن القيم يتي دون هكا يسا دمت من دزي روان إلمي تسي الله مدوك كي يأيدي البركة إلم الناشي واند دب زي روان إلمي تو إلم الناس بزي تبا أنفان سبهر أبدا إنجي ابن القيم الجوزية إدنك وذاك بعد إلمي تو لازم الله مدوك كي زيك آرامكا don haka babu abin da kyautansa yake da daraja kamar ilimi inji Ibn al-Qayyim al-Jawziya Allah shi masa rahama don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake da wannan siffa in ka masa tambaya sai ya maka ya baka amsa ya maka ƙari idan tambayar taka tana buƙatar amma ƙari wato kamar yadda wannan mutumin yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ya rasulullah muna iya alwala da ruwan teku sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi ruwan teku tahurun ma'uhu hillun maitatuhu wannan ita ce fa'ida ta farko da muke samu cikin wannan hadisi fa'ida ta biyu karka fassara wannan hadisi da cewa kalma ta tahur da at-tahir at-tahir mai tsarki karka fassara kalma ta tahur da cewa mai tsarki ruwan teku mai tsarki ne ba ai sun san ruwan yana da tsarki tambayar zaka yi la'akari da ita wa ma'lumun annahum sa'aluhu an at-tahir bima'il bahr mai tambaya yayi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama tambaya la an taharatil ma'i ba wai yana tambaya game da tsarkin ruwan teku bane yana tambaya shin yana iya alwala da ruwan teku kaga kenan yana tambaya ne akan yana iya tsarkake kansa da ruwan teku wato ruwan teku yana tsarkakewa ba wai ruwan tekun yana da tsarki ba domin in ka dauke shi a matsayin yana da tsarki bai bada cikakken fa'ida ba ka duba bayanin wato al-Imam Nawawi a cikin al-Majmu Sharh al-Muhazzab mujallal na farko shafi na 132 da kuma Ibn Qudama cikin Al-Mughni mujallal na farko shafi na 13 don haka shi abin da Balaraban yake tambaya ba akan tsarkakan ruwan teku bane yana tambaya ne akan shin ruwan teku yana tsarkakewa wannan ita ce fa'ida ta biyu fa'ida ta uku annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa al-hillu maitatuhu mushan teku halal ne a ci مراد النبي صلى الله عليه وسلم مراد النبي الهل ميتته يعني ميتته ما لا يعيش إلا في البحر منظر الله ده يتي موشن تكين تيكو ينا نفي موشن حالتر ده تكي رأيوا أتكين تيكو باك مر مثالي كان ده أكويا كاسا تأجر جيروا زاكا كيواتا كاسا أنا تكين تفيا سي أكويا ناكا تفاد أتكين تيكو ka tsunduma kana ta kokari har Allah ya nufe ka da kamuwa amma kafin ka jawo ta sai ta mutu da ka kawo cikin jirgi shin wannan akuyan ake magana a kanta ba wannan akuya ai akan tudu ta rayu ana magana ne akan dabban da take rayuwa a cikin teku ba dabban da take rayuwa akan tudu ba ka tuba Fathul Bari mujallal na 9 شافي نقل يشيد دقوم شاتك ها ابن حجر يكي تشيوا فيستفاد منه من قصة العنبر إن قد أكو لابارن أبو أبايدا دا أكبادا تفيا الدسوكي دسوكا دنجا تشين نامن ونن كيفي دا أكي تشي مسع العنبر ابن حجر يكي منا سامن فائدة غدا إباحة ميتة البحر wannan yana halatta mana cin mushen halittan da ke rayuwa a cikin teku sannan sawa'un mata bi nafsihi aw mata bil istiyad shin wannan halitta ta mutu da kanta ne a cikin teku ko kuwa an harbe ta ne sannan ta mutu in dai halittan tana rayuwa a cikin teku ne to matukar an samu mushen ta halal ne a ci wannan shine abin da muke fahimta game da kissar Abu Ubaida saboda ita wannan halitta da suka samu al'ambar ba a cikin tekun ne suka same ta ba sun same ta a waje ne a gefe akan gaba ruwa ya turo ta kaga kenan tana yiwa ta mutun ne ruwa ya turo ta ya turo gawanta kan tudu tana yiwa ta mutu ne akan tudu din misali ruwa ya turo ta da sauran ranta ala kulli halin tunda manzon Allah ya ci wannan yana halatta kenan dukkan wata halitta da ke rayuwa cikin ruwa shin ta mutu da kanta ne ko farautar ta aka yi wannan babu ruwanka in dai aka samu mushen ta halal ne a ci malamai suka ce as-sahihu anna al-hil yahullu ya ummu tafi wa ghayri tafi da wanda ya taso saman ruwa da wanda bai taso ba in dai halittar tana rayuwa ne a cikin ruwa halal ne mutum in ya samu mushen ta yace akwai wani hadisi na Abu Dawud al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala hadisi na 3815 hadisin Jabir yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma alqal baharu aw jubira anhu fakuluhu wa ma mata fihi wa tafa fala ta'kuluhu abinda teku ya turo gefen sa wato kan gaba in kun samu mushen wannan dabba ku ci amma wanda ya mutu a cikin tekun ya taso saman ruwa kar ku ci wannan hadisin bai inganta ba Ibn Hajar yace hadisin yana da rauni a cikin Fathul Bari haka nan Muhammad Nasiruddin Al-Albani yana cikin Da'iful Jami' As-Saghir hadisi na 519 malamai bil hakika fahimtar su ta saba akan hukuncin cin naman halittun da suke rayuwa a cikin teku an samu sabanin fahimta kwarai wanda in ka duba mashaba ta al-Imam Ahmad bin Hanbal suna cewa inna jami'a hawanil bahari halalun dukkan wata dabba da take rayuwa a cikin teku halal ne a ci illa bisba sai dai kwado haramun ne a ci kwado walhayya da maciji wattimsah da kuma kada da kwado da maciji da kada waɗannan haramu ne mazhabar al-Imam Ahmad bin Hanbal kenan amma mazhabar al-Imam Malik Allah ya ji kanshi su kam suna cewa anna jami'a hayawanil bahri halal dukkan wata dabba da take rayuwa a cikin teku halal ne duk da cewa an samu al-Imam Malik yana kyamatar aladan teku an masa tambaya inji Ibn al-Qasim wa laqad sa'alna malikan an khinzirin ma an samu alade ne na ruwa wanda baya rayuwa akan tudu wato akwai wata dabba kenan da ake ce mata aladan teku aladan ruwa ba aladan kan tudu ba sai aka yi al-Imam Malik tambaya ina hukuncin aladan teku tunda an san hukuncin alade ne kan tudu haramun ne Ibn al-Qasim yace falam yakun yujibuna fihi al-Imam Malik yake ba mu amsa akai wa yaqulu sai yana cewa antum tusammunahu khinzira ku kuke kiran abin alade ni a gani na ba alade bane duk da cewa an samu fatawoyin sa waɗanda suke gwada cewa makaruhi ne ya karhanta aladan teku da karan teku saboda sunan in dai har an ba ma wannan halittar suna kare to shi a ganin sa makaruhi ne shine Ibn al-Qasim yake cewa inni la'attaqihi ni kam ina kiyayewa in dai zan ga alade da kuma karen teku ba zan ci ba saboda wannan suna da aka ba su walau akalahu insanun lam arahu haraman amma da wani mutum zan ga ya ci aladan teku da karen teku ba ni ganin ya ci haram amma dai ni ban so wanda Ibn Abdul Barri ya ɗauko maganganun duka ya sanya a littafin sa Al-Kafi don haka mazhaba ta al-Imam Malik dukkan wata dabba da take rayuwa a cikin teku halal ne a ci, illa dai al-Imam Malik yana karhanta alade da kuma kare waɗanda ke rayuwa cikin teku, har in an same su to waɗannan shi a ganin sa ba daidai bane a ci. Wa saydul bahri kulluhu halalun illa anna malikan yakrahu khinziran ma'i li ismihi wa kadhalika kalbal bahri indahu, inji ibn litafin sa al-kafi. Ita tana haramta cin kwado da maciji da kuma kada. Me dalilin da yasa al-Imam Ahmad bin Hanbal yake har karhanta su? Yana cewa saboda suna cikin minal mustakhbasati, kamar abubuwa ne da rai kan kyamace su. Rai yana kyamar kwado da kada, sannan kuma da maciji. Ganinsa wato rayu a zamaninsu mutane suna kyamatar waɗannan abubuwa, tunda rai yana kyamatan waɗannan to bai kamata a ci ba. Sannan musamman saboda shi kada yana ganin yana da haƙora, kuma akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbatar da cewa dukkan wata dabba da take da fikar haƙori wannan dabba haramun ce. Bisa ga wannan dalili suka sanya kada a ciki, duk da cewa mafi inganci kada halal ne, illa kawai abinda malamai suka ce wajibi ne a yanka kafin a ci, amma halal ne kasancewar yana rayuwa a cikin teku. To waɗannan wato fahimtar su kenan. Akwai mazhaba ta al-Imam Abu Hanifa, yana cewa shi ana shi fahimta wato mazhabar Hanafiya, a nasa fahimta kifi ne kadai ya halatta musulmi ya ci, banda kifi dukkan wata halitta na teku haramun ne mutum ya ci. Yana dogara da hujjoji da dama, cikin su akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda bayaninsa yana tafe nan gaba, uhillana na maitatani wa damani, fa amma maitatani falhutu wal jarar, wa amma damani falkabad wa tuhal. Wannan malamai sun masa martani akai cewa wannan shine hujjarsa akan babu wata dabba da take rayuwa a cikin teku wanda ke halatta musulmi ya ci in banda kifi. Malamai sun yi masa martani akai. Ibn Hazm al-Andalusi cikin Al-Muhalla mujallal na 6 shafi na 60 shi yana cewa da yake shi yana bin aqida ta Dawudu Zahiri, Allah shi masa rahama, suna da fahimtar wato daukan hadisi zahirin sa, wato ayi aiki da nassi zahirin sa ba tare da la'akari da qiyasi ba. A cikin Al-Muhalla Ibn Hazm yace wa amma ma yaskunu jawfal ma, halittan da take zama a cikin teku, wala ya'ishu illa fihi, wannan halitta ba ta rayuwa sai a cikin teku, Ibn Hazm yace fa huwa halalun kulluhu, dukkan wata halitta in dai a cikin teku take rayuwa to halal ne a ci. Kaifa ma wujida, duk yanda aka same ta kenan ba buƙatar wai sai an kama an yanka, la sawa'un ukhiza hayyan thumma mata aw mata fil ma'i aw tafa aw lam yafu, yace shin an kama da rai daga baya wannan halittar ta mutu, ko kuwa ta mutu ne da kanta ta taso saman ruwa, ko ma bata taso saman ruwan ba, tana ƙarƙashin ruwa kai nutso ka samo mushen ka fito da shi, aw qatalahu hayawanun bahari aw barri, wata dabba ce mai rayuwa a cikin teku ta kashe wannan dabban, ko ko dabban tana rayuwa akan tudu, huwa kulluhu halalun akluhu. Ibn Hazm yace duka halal ne mutum ya ci. Qatala kullu zalika, shin in aka samu dabban da ke rayuwa a cikin teku ya zamanto qatala kullu zalika wasaniyun, arne ne yayi farautan dabban, aw muslim ko musulmi ne, aw kitabiyun ko ko krista ko ba yahudi, wanda duk ya kawo maka wata dabba da ke rayuwa a cikin teku, Ibn Hazm yace halal ne ka ci. Ba a la'akari da waye kama dabban, ba a la'akari da waye yanka dabban, musulmi ne kafiri arne, yace duk daya. Bayan ya faɗa sai yace burhanu zalika, ga hujjar mu, Allah ne ya faɗa cikin Al-Qur'ani, wa ma yastawi al-baharani hadha 'azbun furatun sa'ibun sharabuhu wa hadha milhun ujajun wa min kullin ta'kuluna lahman tariya. kuma ga wata aya Allah yace uhilla lakum saydul bahari wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara fa amma Allah ya game dukkan wata dabba da ke rayuwa cikin teku wa lam yakhussa shay'an min shay'in Allah bai ware komai ba sai yace sannan a wata ayar Allah yace wa ma kana rabbuka nasiya Allah mahaliccinka ko baya mantuwa tunda bai manta ba yace halal ne duk dabban da take rayuwa a cikin teku magana ta kai maganar Ibn Hazm al-Andalusi ita ce mafi inganci ka duba bayanin Muhammad Nasiruddin al-Albani yana sharha cikin Sahihul Jami' al-Saghir mujallad na farko shafi na 519 hadisin yana silsilatu sahiha mujallad na farko shafi na 864 yana maganganu akan wannan aya uhilla lakum saydul bahari wa ta'amu yace wannan magana da Allah yayi yayi ta mutlaqan a sake babu kaidi wa kad farraqa Allahu bayna saydil bahari wa ta'amihi fa ulima anna al-masida huwa mastatida minhu wa ta'am ma lam yusfad minhu imma likawnihi qaffafa aw likaynihi qad muliha a wannan ita ce maganar da Sheikhul Islam ya ciki a cikin Sharhul Umda mujallal na 3 shafi na 179 duk da cewa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana kwaskwarima ma ita wannan aya yana gwada cewa kwado kam tunda dai ana magana duk abin da ke rayuwa a cikin teku Sheikhul Islam ya ce shi dai kwado da kuma kada waɗannan haramun ne la yajuzu akluhu ba daidai bane musulmi ya ci na'am babu shakka akwai hadisai da suka ware kwado saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam wani likita yake tambayarsa yana iya kashe kwado saboda abin da ya shafi jinya na mara lafiya an samu hadisi naha an qatli bisda'i lid-dawa'i annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana kashe kwado saboda magani wannan hadisin al-imamu ahmad ya kawo shi cikin al-musnad yana sunan abi daud da kuma sunanun nasa'i muhammad nasiruddin al-albani yace hadisin yana da inganci ka duba sahihul jami' al-saghir mujallad na farko shafi na 2233 hadisi na 6971 anna tabiban sa'ala an-nabiyya wani likita ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam an bisda'in yaj'aluha fi dawa'in ya kashe kwado ya sanya cikin magani fa nahahu an-nabiyyu an qatliha annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana shi kashe kwado saboda ayi magani da shi hadisin al-imam abu daud yana cikin sahihu targhibi wa tarhib mujallad na 3 shafi na 86 na'am akwai hadisin da ke cewa wai an hana kashe kwado ne saboda kukan da yake yi wai tasbihi ne zikiri yake an hana kashe kwado saboda kukansa din nan da kaje na yana yi wai zikirin Allah ne wannan hadisin ƙarya ne ka duba silsilatu da'ifa mujallad na 10 shafi na 290 da da'iful jami'i saghir hadisi na 6252 na'am bil haqiqa an hana kashe kwado don haka magana Sheikhul Islam ta tabbata ana amma game da kada cewa haramun ne a ci malamai suna cewa ana yanka shi idan an yanka babu laifi don an ci duk da cewa an samu muhawara kan matsalar ta kada tsakanin malaman sunna magabata wanda in ka duba fatawar lajnatul da'ima mujallad na 3 shafi na 538 malamai suke fifita fahimtar da take cewa idan an yanka halal ne a ci kuma koda a ce wannan kadan a waje aka same shi ba wai a cikin teku ba matukar an yanka shi halal ne a ci saboda yana cikin dabbobi da suke rayuwa a cikin teku waɗannan su ne wato dabbobin da malamai suka yi muhawara a kansu kada an samu jayayya a kanta wasu suna cewa la yajuzu akluhu ba daidai bane a ci namansa li'anna lahu naban saboda yana da haƙora fiƙoƙi kuma an samu hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suke cewa wanda hadisin yake cewa duk dabban da aka same ta da fiƙa riwaya ta al-imamu muslim wannan dabba haramun ne a ci ta to kada ko yana da wato fiƙar haƙora kuma sannan yana cikin dabbobi da suke rayuwa a cikin teku kuma suna rayuwa akan tudu. Walau makasa waqtan tawilan fil ma fayughallabu janibal habri, malamai suna cewa don haka a fifita cewa yana cikin dabbobin da aka haramta saboda yana kamanni da dabban da aka haramta ta sashin hakoran sa, sannan kuma ta sashin yana rayuwa akan tudu, ba a ruwa kadai yake rayuwa ba. Waɗanda ke da wannan fahimta suna da hujjoji masu ƙarfi. Wasu kuma suna da fahimtar babu laifi dan an ci naman kada matukar an kai ga yanka shi. Sannan na biyunsu shine kwado, fala yajuzu akluha, ba daidai bane a ci naman sa. An samu hadisi wanda ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Na uku, malamai suna cewa istusmiya min hayawanil bahari ma la ya'ishu illa fil bahari, wanda aka samu dabba ce da ba ta rayuwa sai a cikin teku, wannan dabba halal ne a ci namanta ko da tana fitowa waje, inda akasarin rayuwanta a cikin teku ne. Uhilla lakum saydul bahari wa ta'amuhu mata'an lakum. Sannan na hudu, malamai suna cewa kalbul ma'i wal sultifat as-sahihu annahu yajuzu akluha ba'da zabhiha, kare wanda ke rayuwa cikin teku. Sannan wato bayan sun yi magana akan hukuncin cin naman kada, sannan suka ce shi kunkuru shi ma halal ne, duk da cewa yana rayuwa akan tudu, amma akasarin rayuwarsa yana yin ta ne a cikin ruwa. Halal ne a ci naman kunkuru, ka'ida ita ce sai an yanka, matukar ba a yanka shi ba to haramun ne a ci. Kaduwa fatawar latinatu da'ima mujallar na uku shafi na 538. Sannan malamai suka ce duka wata dabba da in an ci namanta za a kai ga samun nakasa, dan adam zai samu cutuwa a dalilin cin naman wannan dabban, to cin naman wannan dabba ya zamanto haramun. Saboda ayar alqur'ani wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima, da kuma wala tulqu bi aydikum ila tahluka, duba al-mughni littafin ibn qudama mujallad na 11 shafi na 83, da kuma tafsirin ibn kasir inda yake fassara wannan aya a mujallad na 3 shafi na 197. Ina ga ya kamata mu dakata haka, Allah shi sa albarka cikin karatu da muka yi, Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku. Ko akwai mai tambaya? Kama da rai ko aka kama matacce a ruwa, ya kamata a yanka, ya kamata a yanka. In dabba tana rayuwa a ruwa aka kama ta, ya kamata a yanka. Na'am, Malam Abdullah. In yana rayuwa a ruwa, Ibn Hazm al-Andalusi cikin al-Muhalla yace wa sawa'un khinzirul ma'i aw insanul ma'i aw kalbul ma'i, yace idan ma akwai dan adam da yake rayuwa a ruwa, in ka same shi ka buge. Wanda Ibn Hazm al-Andalusi ba wai ba wanda ya shiga ruwan ba, wanda shi da ma can a ruwan yake rayuwa, kamar yadda Hausawa yake cewa akwai mamiyauta ne ko in dai macijin a ruwa yake rayuwa halal ne a ci. Akwai insha Allah babuka da suke tahe littafin fiqhu muka shiga, za mu zo bayani akan ba da jimawa ba game da dabbobin da tacin su dinnan. Akwai mas'aloli da yawa waɗanda za mu yi bayani akai insha Allah, in dai ba tambayar ta zama larura ba jinkirta ta, in dai ya shafi dabbobin da aka halatta ce su. Wannan yana tambaya mu sai ya bige mace wadda ba musulma ba a mota, shi azumin kafara ko ba zai yi ba? Akwai fahimta biyu, fahimtar Ibn Taymiyyah da kuma al-Imam an-Nawawi yanda ya kawo cikin al-Majmu. Mafi inganci wanda ya kashe kafiri zai yi kafara kuma zai biya rabin diyar musulmi. Yace shin akwai hadisin da aka ce idan talauci ya dame ka ka kara aure? Wannan maganar banza ce. Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda babu shakka ya inganta. Annabi ya lamun ya ce Allah ya lamunci wanda duk yayi aure saboda ya tsare mutuncinsa, Allah ya lamunta zai azurta shi. Amma cewar wai kai aure shine maganin talauci, wannan ba da asali da inganta ba. Akwai wani? Na'am Musa, na'am. Assalamu alaikum. Mene? Ibn Hazmi? Ok, cewa mutumin ruwa? Mutumin ruwa, halal ne a ci naman shi? Ko me? Ok, Ibn Hazmi ta inda ya saba wa malaman sunna, za mu kawo insha Allah. Ai mun shiga fiqhu ne. Bi iznillahi za mu kawo inda Ibn Hazmi ya saba wa akasarin malaman sunna, za mu samu insha Allah. Dan yi hakuri, za mu kawo babin da za mu dauko magana akan bambancin wato mazhabar Ibn Hazmi da kuma tasawuran malaman fiqhu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.